الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا مواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت مكتابة a ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Juma'a na tunawa da marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke wannan anguwa kasuwar Kaji a nan birnin Azare. A ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah Annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muke yi a cikin wannan littafi na Ar-Rahiq al-Maktub, bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam, talib fadilati Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya, za mu tashi a darasi na shida. Haka ne ko? Darasi na shida a ɓangaren al-hukmu wal-imaratu fil ardh, shugabanci da sarauta a cikin Larabawa kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda sai an yi bayanin haka ne, idan an kawo mana cikakken tarihin musulunci za mu fahimta. Mun fara bayani dangane da suke a ƙasan Yemen. A ɓangare na biyu ya ce ma baina, wato tsakanin sana 620 ƙablal milad ila sana 1500 ƙablal milad, wato a tsakanin shekaru 620 da kuma 115 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Me ya faru? Wa urifat dawlatuhum fi hadhihi al-fatra, a wannan lokaci an san daular ƙasar Yemen bi daulati sab'a, wato daula ta sab'a, sai dai sab'a din kake biyu ne, saboda sab'a ta shahara, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su cikin Qur'ani. Karkana li saba'in fi makkanihim aya, li saba'in su ne saba'a. Wani lokaci a nan cikin aya ya zo da lirabi, wani lokaci kuma ba ya ɗaukar lirabi. La karkana li saba'in, to saba'un da saba'an, fi makkanihim aya. Amma la karkana li saba'a fi makkanihim aya ya zama mamnu min sarfi kenan. Ina fata an gane. To urifat dawlatuhum fi hadhihi al-fatra, an san dawlansu a wannan lokaci bi dawlati saba. Wa qad taraku laqaba mukarrib, sun bar laqabin mukarrib da muka karanta a baya. Wa urifu bi muluki saba, sai aka fi saninsu da sarakunan saba. Wa takazu ma'rib, kuma suka riki ma'rib, wannan gari har yanzu yana nan, sai dai akwai tsohon gari akwai sabon gari, kamar yadda ake samu a waɗansu garuruwa. Ina jin ko kukawa, yanzu an je kukawa, akwai tsohon gari akwai sabon gari ko? Kukawa inda Elkanemi ya zauna nake magana, akwai kuka wanda za a gwada maka tsohon wuri, akwai kukawan yanzu. To ana samun haka, balle waɗanda suka yi manya-manyan gine-gine-gine su suna nan har yanzu. Na'am. Saboda haka helkwatansu tana ainihin saba maimakon ainihin sana'a, gefen sana'a. Kuma asimatun lahum, wato takazu ma'riba asimatan lahum, suka riƙi garin ma'rib helkwatansu badala sirwa maimakon garin sirwa. وتوجد أنقاض مأربة, أنا سام غروس سنجن جن مأربة نجا على بودي أبسانيسا 100 192 kilometer ko mitra, wato kilometer wajen 192 sharqai San'a, gabashin San'a ita ce headquarter capital na kasan Yemen a yanzu. Wadannan kenan, wanda yake son karin bayani sai dubi littafin kafa. Sai na uku, na ukun nan mundu sana 115 قبل الميلاد الى سنه 300 قبل الميلاد, wato shekara 115 kafin miladi zuwa shekara 300 ba'da al-milad, ya kamata ba'da al-milad ko min al-milad, haka ne gashi yasa min al-milad ya cire qafun din qabla al-milad, shine qaf mim qabla al-milad, mim kuma wato ba'da al-milad. وعرفت الدولة في هذه الفترة أولا لوكتي أنسان دولة إن بالدولة الهميرية, الهميرية إذن با من تاباتكين قبيلون دم وكرن تاسون الاربا وكهررو وطن دسك دئي كمسك تاثيري كمسك يوا أقوي قبيلا همير ثني الهميرية الأولى أما نفرقو أقوي نبيو لأن قبيلة همير saboda kabilan Himyar galabat ta samu rinjaye, wastaqallat ta samu yanci bi mamlakati Saba, da ainihin mulkin wato kasan Saba. Wa kad urifa mulukuha, kuma an san sarakunanta a waccan lokaci bi muluki Saba wa zirai Dan, ana kiransu wato sarakuna na Saba zirai Dan. Wa haula'il muluk, waɗannan sarakuna ittakazu madinata Raidan, saboda sun riki garin Raidan asimatan lahu, a matsayin helkwata badala madina maimakon ainihin birnin Marif. Wato rafu Raidan bismi Zafar, wani lokaci ana sanin Maidan da ainihin wato wannan gari Raidan da Saba da Zafar. Wato jadu an kaduha, ita ma ana samun rusassun gine-ginenta ala jabalin Mudawwar, a bisa waɗansu duwatsu waɗanda suke zagaye bil qurbi min Yaryam, wanda yake kusa da Yaryam. Wa fi hadha al ahad, kun ga wannan zamani ne, bada'a fihi musukutu wal inhifa, aka fara samun faduwa da rushewar mulki, kuma daman zamani haka yake. Wani idan ya zo sai ga sarautarsa ta yi tasiri, wani kuma sai ga abin da ya kyau ba. Ko kanin Borno nan nan kusa da mu, akwai asima kaki daban-daban da suka yi, akwai inga zargamu, akwai kukawa, lokacin ma babu mai duguri gaba daya. Ina jin kafin da zargamu da kukawa akwai ma inda aka zauna. Ina jin kukawa kamar tana cikin yobe ne ko, ga zargamu kuma tana ina, mai yiwuwa tana mai duguri. Ina bare-barin ne su yi bayani mana, ko waɗannan bare-barin tun da suka zo nan kira. Ok, kukawa tana ina? O, tana Borno? To, ga zargamu fa, shi ne gaban su ma Borno ne? Ok, duka abin nan shehun Borno ya zauna a wajen kafin. Sannan an ce al-Borno ko Borno, Barnawi, Borno shi ne Barnawi, ai ba Maiduguri ba ne, daga baya ne aka zama Maiduguri, kamar Sokoto ne, tun yaƙe-yaƙen da aka yada babu Sokoto, sai daga baya garin ya samu ci gaba sai aka dawo Sokoto. Amma da sai dai ka ji ana ce kasan Gobir, kasan Kebbi, kasan Tuboɗinga da sauran makamantansu. Na, to kamar Bauchi, kafin Bauchi akwai Inkila, akwai Turum, da babu Bauchin, inda Bauchi take a yanzu da jejin Allah ne, ka je wajen kuraye ma cinye kararsu, daga baya ka kirkiro garin. Ina fata an gane. To, idan ka ji ana ce da an yi kaza, an yi kaza, a zamanin da komai yana iya faruwa. Na, وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والإهطاء وقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير كاسوانتين فيا لالاتين متوكا لبط الأنباطي سبود أنباطا وصنيشن فدا نسيطرتهم ما ميزي على شمال الحجاز أولا أبسا أريوتين تبر الله رباوا سند فرقو نفرقو كينا سكفار كرياسو ثم لجلبت الروماني على طريق التجارة البحرية تأن الروما واسك سامرين جاي لتا حنيا كاسوان تين الروا بعد نفوذ سلطانهم باين سنتبت الملك على مصر وسوريا أبسا قسم مصر لكم قسم شام من سيريا كينا وشمال الحجاز دا أريوة الحجاز ثانية ونكين دليل نبيه دليل نقو نروشي وانسو ولتنافس القبائل يد قبيلو ديوا سقيتا جافا فيما بينها أفكاننسو لوانين يكي درين جاي وازي من لكا نقو جينا ثالثا كما ملكي لي انك ذاك تيغا جمعية بداتنا ملكي ين اداو سكرر ربك سكو زي وحلا سفاشة ملكي ولا سيفاشة ربك تليوني يقوان الله hukumar su mulki ba za su taba farin yan adawa su dunkulu waje guda ba sai dinga kawo wakti tana tsakanin saboda me saboda sun san in suka bartu suka hada kai akwai matsala duk abubuwan da suke faruwa a yanzu ada sun faru suna da asali wa hadhihi al-anasir kun ga waɗannan al-qaluma hi allati sababat sune waɗanda suka kawo sababi في تفرج آل قحطان وجنوات وندوريا لا ربا وانقحطان وهجرتهم إلى البلاد التافعة لكما قورة وقورة تكي تيزوا غروة ما سنيسا إذلك تيفار ذكان وانن قبيلة وانن قبيلة سيا فتغري لأكا فتغري دو سيسوا سي وانن سي غبا وانن سي يما جاي هنا جيريا ما دهكا تتترو da haka aka tattaru zaka samu wata kabila sai ka ji ta a cikin kabilan Fulani ko kuma bare bare sai ka ji su a cikin Yarbawa gobe kai su can ko ka samu Yarbawa a Maiduguri sun yi kaka gida me kai su can eh ko ka samu kare kare a Kwatano me kai kare kare Kwatano eh misali kira yawa ko wanda suka je Kwatano ko kai dai na yankuna fada ne ba amma na to haka dai kamar yadda mu ma a yanzu a gari guda zaka iya samun kabilu daban-daban ko kuma ƴan kabilu daban-daban wani yazo kasuwanci wani yazo karatu wani yazo aiki da ya ritaya ya zauna ba zai koma ainihin mahaifansu ba wani yayi abin kunya a can ya gudo eh ita tafiya da ya samu nan ya samu mafaka ya tsaya haka dai kuma ko sarakunan mu akwai abin da ya karya su kowani gidan sarauta idan ka bibi tarihi zaka samu akwai abin da ya karya su ko da yake babban abin da ya karya sarakunan mu na musulunci ruwan Turawa amma kafin nan yaƙe-yaƙen da suka yi tayi na zalunci ba na yaɗa addinin Allah ba na mallakan bayi da ƙasashe da tattake ƴan uwansu uwa ɗaya uba ɗaya in ba su da ƙarfi saboda wani yayi takara da shi to shi ya samu mulki wanda ya takara da shi sai ya wulaƙanta shi ya ƙanƙantar da shi mai yiwa ma ya tarwatsa duriyarsa to wannan yana daga cikin abin da Allah tabaraka wataala ya kaddara karyewansu har Turawa suka zo kuma suka dada wulakanta su Allah ya tawaki to sai rabi'an na hudu mundu sana 300 ba'da al-milad ila an dakala al-islam fi al-yaman shekara 300 bayan haihuwar annabi Isa alaihi salam har zuwa lokacin da musulunci ya shiga kasan Yaman To daga nan za mu iya fahimtar cewa kun ga waɗannan ƙasashen da yake ta faɗan su a da kuma a yanzu suna nan, wannan ya gwada musulunci ya dade a cikin su. Musulunci ya dade. Yaushe musulunci ya shigo Najeriya? Yaushe musulunci ya shigo Najeriya? 1914 aka yi, yaushe ne aka yi amalgamation na Najeriya? To amma kafin nan babu musulunci ne? Akwai musulunci. Yaushe aka haifi Sheikh Usman ibn Fodiyo? 17 wani abu ne, 1780 wani abu ko 1760 wani abu? 1760 wani abu miladiya. To kafin zuwan Sheikh Usman ibn Fodiyo ba musulunci a kasar nan? Akwai musulunci. Yaushe musuluncin ya shigo an gagara ƙididdigewa? Amma akwai wani farfesa a jami'ar Maiduguri wanda ya ce bincike ya gwada masa musulunci ya shigo Najeriya ne ana ganin kamar zamanin Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu. To ba za ka yadda 100% ba za ka karyata ba. Saboda zamanin Abubakar bin Abi Quhafa ne aka yaƙi Afirka, ko a zamanin Umar bin Khattab ne ya turo runduna suka fara mamaye Afirka? Amma dai akwai alaƙa tun zamanin Annabi tsakanin yankin Afirka da kuma ina, da kuma Makka da Madina, akwai alaƙa. To shi yasa ta wani waje sai ka ga maganan wani iri, ta wani waje kuma sai ka ga maganan ba zai yi ka karyata ba. Warai da gaske, tunda Annabi yana Makka amma ya ce wa mutane su zo Habasha. Habashan nan ina ne? Ba shi ne Ethiopia ba, a cikin Afirka ne. In ka je ga Habasha, ga Eritrea, duk waje guda, ga Rwanda, ga Uganda, ga Tanzania, ba duk yanki guda suke ba. Saboda me? Saboda nasaranci ya yi ƙarfi sai da headquarter nasaranci na duniya ya koma Habasha. Kamar yadda aka tabbas headquarter nasaranci na duniya a Iskandariya, ƙasar Misra. Yanzu ba ana ce Italy ba, amma kun san akwai nasaranci na 'yan conservative wanda yake ƙasar Ingila. Su ma suna da jagoransu daban. Sai dai kawai duniya ta fi karɓan wanda yake Italy ne. Amma suna Habasha ba sa bin na Italy. Kuma suna gadara nasu ne daban. Shi kuma Bature ko kuma jan fata yana raina bakin mutum, yana ganin duk yadda aka yi bai kamata a ce bakin mutum yana da basira fiye da nasa ba. Wannan kuma wata siyasar duniya ce, ba za mu shiga wannan bangare ba. Ina fata an gani. Allah dai ya kyauta. Na'am. Amma dai ga wanda bai sani ba, akalla ga ɗan kimfiɗa nan mun gabatar. Kuma ba mamaki ka ji tasirin ƙasar Habasha, domin Habasha sai da suka taɓa mamaye ƙasar Yemen ma da wani ɓangaren Siriya. Wannan Habashan mu ta Afirka, kamar yadda ake kyautata zaton wato mulkin Kanin Borno, sai da ya gangara har sai da ya iyaka da kusan tsakiyar Najeriya, bayan ya mamaye irin su Nijar da ainihin balle Nijar ko Algeria, warai da gaske su Chadi, Chadi kama ba a magana, har wani ɓangaren Sudan, wannan Kanin Borno ko Borno Empire. To wallahu alamu, mulki a Yaman shekara 300 bayan haihuwan Annabi Isa alaihi salam da kuma zuwan musulunci. Urifati daula fi hadhihi al-fatra, sai dai a wannan zamani an san daularsu ne bil daulati al-himyariyya al-thaniya, daula na Himrawa ta biyu. Wa urifa mulukuha, kuma an san sarakunansu ne bi muluki saba, da sarakunan saba, wa bi zi raidan, da kuma zi raidan, wa Hadramaut wa Yamana. Wannan duk ana haɗa su, saboda duk sun haɗa helkwata a waɗannan wurare. وكتوالت على هذه الدولة الاضطرابات والحوادث. سيدي يا جيران تبي تاوانا دولة الاضطرابات كيني ركن زمن لابيا ينظن أنا زنغا زنغا أنا ياجل أيكي أنا كده سجلارتي الاضطرابات saboda in aka dauki lokaci ana yi to kasa karewa take yi kamar yadda muka ga zanga zanga yadda ta rusa kafakin larabawa da yawa ku duba ku gani turawan nan fa ba sa zanga zanga suka sa larabawa suka yi ta zanga zanga suka ture shugabannin su da suka dade duk da kasancewa su ma shugabannin sun dade amma da suka dade aka ture su aka kawo waɗanda ake ganin ɗan demokradiya ne an samu zaman lafiya wallahi har yanzu kuma zai wahala su samu zaman lafiya yasa wannan lokaci in ana zaluncin abin nan gara hakura da zalunci don a samu zaman lafiya tunda yanzu baka yi saka shiga kasan Libya tun daga farko ka je karfe dungu ka je ka dawo ko da rana ne ka je ka fito lafiya ba zai taba yiwuwa ba ka shiga Sudan ka je dungu ka je ka dawo tun daga can har can ba zai taba yiwuwa ba Misra kuma dalili shine lokacin da su sojoji suka fahimci za a samu matsala da wannan saboda haka sai soja ya juya shi ko soja in ya juya mulki dofa wajen tabbatar da mulkinsa da ikonsa zai kake azzalumai zai kake kuma waɗanda ba azzalumai ba sai kowa ya mika masa wuya amma duk da haka walwala a ƙasar Misra a da lokacin da muka zauna in ka kwatanta da yanzu za ka samu akwai bambanci tunda akwai inda baka yi saka shiga ba hankalinka ba kwance yake ba duk da kasancewa ya canza kaya amma dai kusan mulkin soja yake yi kakin ne kawai baya sawa amma Libya ta lalace Sudan ta lalace kasan Yemen a lalace take sannan kuma ga Cham kuma yanzu ana ta rikice Tunishiya su ma da suka zo suka ture shugabansu ba ga hikima da ya hau ya fahimci daman lauya ne kohon lauya ne yake nan shi ma sai ta kawo dokoki ya kiya sauka an yi zaɓin ma a kake shi an gagara kake shi wasu suna nan suna tawaye suna ce ba su yadda ba saboda haka ba alheri ba ne su kuma turawan in za su yi zanga-zangar su wani lokaci za su yi wata guda ma a waje sai ka ji an zo an kore su sai ka ji abin ya wuce amma mu sai a yi ta ingizawa yasa kullum ko a Najeriya muke cewa in dai har aka yadda aka goyi bayan zanga-zanga a Najeriya to ku tabbatar za mu tarwatse wallahi kun ga dan dangantakan da muke da su da ainihin dangi da zuriya yadda suke zaune waje guda ko da da talauci to fa wata rana sai an nemi zuriyar nan a rasa saboda yin zanga-zanga ya yi muni zai lalace ne dama ko wani na jin haushin wani yanzu ma yaya yadda ake tarwatsa garuruwa da masu kidnapping da masu faki da makami za su tada gari su watsa yara su watsa mata kuna ganin nan gaba waɗansu zuriya za a gane su ai ba za a gane ba Allah ya sauke wal hawadis da abubuwan da suka yi ta faruwa wata tabat al inqilaba kuma aka yi ta samun juye-juyen mulki wal hurubul ahaliya da yaƙi na cikin gida allati ja'alata wanda ta maida daular urdatan lil ajanib wato kaman mangoro ne ga ainihin makiyanta ne urdatan lil ajanib roma abin lomewa ga makiya hatta kada ala istiklaliha har sai da suka zo suka gama lalata yanci fa fi hadha al ahad kun ga wannan zamani ne da kala rumanu fi udun rumawa suka shiga garin udun kuma bayan sun shiga har yanzu suna nan وبمؤونتهم اهتلت الاحباش اليمن ده تيمكون كوني متان حبشه suka mamaye kasan Yemen li awwal marra abinda ba taba yi ba duniya sana ake karata 340 بعد الميلاد shekara ta 340 bayan haihuwar annabi Isa alaihi salam mutagallina tanafus baina qabilati hamdan wa himyar suka yi amfani da ainihin jayayya da rikici da ke tsakanin manyan ƙabilu guda biyu na larabawa hamdan da himya wa samarra ihtilaluhum ila sana wato ainihin mamayansu ya ci gaba har zuwa shekara ta ainihin 300 وثمان وسبعين قبل الميلاد شكرا تدري يفضل سبعين دا بفاي وكما دا سبعين دا تفا منالت اليمن استقلالها سنة يمن تسامو انتي اما قريا قريا ولكن سيدي بدأت تقع الظلمات في سد مارك الوقت اني اكفا رسام قطع جيوا هنا الظلمات ظلمات مفرد انسا singular as-sulmatu shine tsatsagewa na wannan jam'in ma'rif hatta waqa as-sayl al-azim wa tuhassida aka samu malalan ruwa mai girma alladhi zakarahu al-qur'an wanda al-qur'ani ya ambata bi sayl al-arid fi sana akekarata 450 ba'd al-milad wato 450 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam ko 451 bayan haihuwarsa wanda alqur'ani ya ambata saboda haka sune wanda aka fara bada labarin la kakkana li sabai fi makanihin aya jannatani an yaminin wa kimalin Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani a can karshe me fa Allah ya canza musu ya sake musu sailul arif shine wannan dam din waɗanda suka yi hikima suka gyara dam din su riga sun cuɗe shekara da shekaru su kuma waɗanda suka zo daga baya suna cin gajiyan abin mun san yadda za su yi maintaining din sama amma saboda sun saba ma Allah ya sa Allah ya sa lalacewa gabe kamar yadda nefa ta na Allah ce a Najeriya da abin nan da ruwan famfo security ma ya hango ya ɗauko hanyar lalacewa ka dubi wuta a zamanin Shehu Shagari ka dubi ruwan famfo a zamanin Shehu Shagari ka dubi hanyoyinmu za ka yi tafiya tun daga Maiduguri har Ibadan a cikin dare ba abin da ya same ka zamanin Shehu Shagari ko ma kafin wannan zamanin ya sa wannan shi yake gwada da sojojin su kwace mulki sai aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali lalata Najeriya su kai kuma bayan sun lalata Najeriya suka yi ritaya gurgudun suka sake dawowa cikin siyasa suka dada girbe Najeriya ai maganan kenan Allah ya kyauta su ma 'yan siyasan fa da siyansu su zallan 'yan siyasan wanda su ba masu damara ba ne to kun san dole mu rinka yi muna kwatantawa wannan shine fa tarihi dole kai kana comparing kana analysis shine tarihi to Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu ana ganin zamanin Shehu Shagari zai saki dawowa talaka yana miyan gidansa da geka talaka yana miyan gidansa da sadin gidan talaka zaka jefa gidan talaka zaka je ka kwana da safi a kawo maka buredi mai laushi da miyan geka a kawo maka farfesun handi a gefe kuma da kunu da shuga kai alarin ma ka san gesha ai ya sa na ga yana ta kallo na ba mamaki yanzu da geka da sadin din bai sani ba to Allah ya kyauta abubuwan da yawa to su ma waɗannan da suka yi ga abin da ya faru gare su wa kanat hadisa kubra wani abin da ya faru babban abu ne addat ila kharabil umran wanda ta kai ga rushewan garuruwa wata shakkuti shu'ur da watsewan ainihin duniya yasa waɗansu suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da yasa larabawa suka yi yawa a Afirka yana daga cikin dalili amma da abin ya tashi mamaya saboda lokacin da ya fashe ya zo ya hada hadda bakin ruwan duniya da ya shiga ya shafi Afirka tunda tsakanin Afirka da Middle East ai ruwa ne ya sa larabawa da yawa suka hayo aka samu barbazuwansu a Afirka ya sa ko Najeriya ma muna da wannan larabawa sai dai kawai yanayin Najeriya ne mutum da haske sai gaifi ya yi duk karfi da yaji na wa fi sana
أشكرة كم 323 ميلادية قال زونواط اليهودي أكساموني داك كرس زونواط اليهودي بيهودي نيجا قولت حملة منكرة رندنا أبرك أما على المسيحيين من أهل نجران وتعبث نصارى ولن تكيسون مسيحي متان النجران تبود النجران إتتايسون حتى من النبي an san waje ne na nasara na kristoci na jiran kuma suna tsakanin larabawa sai sa zaka ji suna claiming in misra suna ce nasu ne zaka ji ka hadu da balarabe kuna mu'amala da hin ka ja aya ya karasa maka amma sai in an jima kawai inda zaka dubi zaka lura da wuyarsa ko da hannunsa sai ga kuro a ciki in ka tambaye shi kai ba musulmi bane sai ta yi shi ba musulmi bane masihi kana jan aya in kai kuskure zai gyara maka eh tunda bible din su ma da larabci ne da za ka yana da bible na larabci eh da larabci to shi ya tsallake littafin sa ko da yake nasu ba ya haddasuwa amma ga Qur'ani shi cikin sauki yana haddatuwa saboda me saboda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa hawala sarfahum anil masihiyyati kathra a lokacin addinin masihanci tunda bayan haihuwar annabi Isa ne alaihi salam ai yana da karfi shine ingantaccen addini amma sai yayi kokarin ya tilasta su karfi da yaji shine kasaran da sinun kasaran karfi da yaji walamma abaw lokacin da suka ki khaddalahumul ukduda shine tattone musu ramuka wa alqahum fil lira yaje faso a cikin wuta wa hadha alladhi ashara ilayhi alquran fi surati al-burud wannan shine fa abinda qur'ani ya ambata cikin surati al-burud bi qawlihi qutila ashabul ukdudi an-nar zatil waqud kifum alaiha qawl wa hum ala ma yaqaluna bil mu'minina to al mu'minina din al masihiyyin fi zalikal ahad ina fata an gani da su ake nufi qutila ashabul uqdudi annari zatil waqudi bi ma'ana qutila ashabul uqdudi qutila ashabin nirani ko qutila ashabin nari ina fata an gani sai kuma aka ce domin ka gane cewa da Allah ya ce qutila ashabul uqdudi an tsine ma waɗanda suke da kududdufai shine al-uqdud jam'u kadir abinda za a tone shi a cikin ƙasa yace annari zatil waqudi ma'abutan wuta wanda suka hura ta to suwa kenan ko wutan da aka hura ta wanda suke cikin gidan wuta ko wanda ake jefa su ba su bane don ko wanda suka hura masu jefawa ko waɗanda ake jefa su kashi biyu ne yace izhum alaiha qu'ud lokacin da suke zazzaune wa huma la ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud yayin da suke aikata abinda suke aikatawa na aika ga muminai na zamanin suna halarci a wajen to waɗanda suke halarci suke kallo suke bada umarni suke dariya suke farin ciki su ne Allah ya tsine musu a cikin wannan aya ina fata an gane yasa na ce qutila ashabul uqdudi qutila annari zatil waqudi wato qutila ashabu nari zatil waqudi akwai badal da badal an gane ko ina da mu shiga sarkakiya ba ku na'am to kaga qur'ani ya bada labari to waɗannan da aka bada labarin su addinin su shine masihanci a wancan lokaci kunga musulunci bai zo ba wannan sarki shi ya zalunce su shi yasa Allah ya ambata cikin qur'ani wa kana hadha alhadith wannan abin da ya faru huwa sababu shine sababi fi nikmatin nasraniyya an-nashita ila al-fathi wato yadda wadan suka kyamaci nasaranci suka tsorata wanda a lokacin tana cikin nishadin ta har zuwa lokacin da aka ci nasara akan ta wa tawassui ta hatta qiyadati abatira ar-ruman da kuma yalwatanta a karkashin jagorancin abatira ar-ruman jam'i ne na emperor Empero da Hausa mai ake fadi menene Empero wanda yake da empire imperator imperatoriya
jam'i abatira, sai dai wannan suna kiransa jam'u taktirin ne, ya saba ma'ainihin dokan larabci. Don jam'u taktir shine jam'in da aka kakkarya shi, sai jam'in larabci da aka kakkarya shi ba salim ba. Akwai salim, akwai taktir. Imperator, imperator shine ɗan abin nan fero, wato shugaba na kwata-kwata da ba da yi na wancan lokaci. To shugabannin Rumawa sun taimaka musu min biladil arab, a ainihin kasashen Larabawa. Fakad harradul ahabad, su ne suka zugo mutanen Habasha. Wa hayya'u lahumul usul al-bahri, suka shishirya musu jiragen ruwa. Fa nazala sab'una alfa jundi min al-Habasha, aka samu runduna sun kai 70,000 daga kasan Habasha, suka sauka kasashen Larabawa. Wa hatallul Yaman, suka mamaye kasan Yemen marra taniya a karo na biyu. Zikiya da ce Aryad, wato da jagorancin Aryad, tana kamta mi'atin wa kamtin wa ishirin na miladiyya, a shekara ta 525. Wa zalla Aryad hakiman, saboda haka Aryad ya ci gaba da shugabanci a ainihin wannan bangare na Yemen min kibali malikil Habasha, amma kuma a karkashin sarkin Habasha. Hatta iktalahu, har sai da aka samu ya kashe shi, ya masa kitan gilla shi ne igtala. Igtala, akwai wani ya rubuta littafi muhawalati iktiyalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karkin sunansa Al-Hakimi. To abubuwan da aka yi na yunkurin kashe annabi ya dauko tarihin ya rubuta, kamar yadda za mu gani a cikin wannan littafi insha Allah nan gaba. An yi yunkurin kashe annabi ba sau ɗaya ba, sau biyu ba, amma da Allah ya kaddara kwanansa bai kare ba, ba kashe shi ba. Saboda me? Saboda aikin da ya dora masa bai kare ba. Kuma Allah ya riga ya kaddara annabi ba ta hanyar kisa za a zai gama rayuwarsa ba. Ya sa manzo Allah yana gida, Allah ya karbi rayuwarsa, kuma sai da ya rashin lafiya. Ya sa yake son mutum ya yi rashin lafiya kafin ya mutu, domin ko ba komai zai faduda. Ya yi waɗansu yantsiyen da ya ta yi, zai ta tunawa yana ta istighfari tsakaninsa da Ubangijinsa. Amma mutuwa ta zo maka wuf ɗin nan, to gaskiya akwai matsala. Akwai matsala. Amma ran da aka ce ka tashi kana cin abinci, ka wayar gari ba ka iya cin abinci, da kana tafiya, ka zo ka kasa tafiya, kana daga hannu da kafa, ba ka iya daga hannu da kafa, to ai ko ba a ce maka ka yi kusan mutuwa ba, hankalinka ma zai gwada maka. To ana son irin wannan. Saboda me? Saboda mutum ya kai wannan matsayi, ya yi ta neman gafarar Allah, aka yi dace Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa, Allah zai gafarta masa. Sai dai in ya je gargara ne kawai. Tuqbalu tawbatul abdi ma lam yugargir, ana karban tuban mutum matukan bai je gargara ba. Lokacin da mala'ika mutuwa ya zo ɗaukan mutum, ya ga murara, ya ce inni tubtu al'an, to da ke da Fir'auna duk ɗaya ne, ba za a karbi tubansa ba. Walallazina yamutuna hum kuffar, kamar yadda Qur'ani ya ambata. Wannan kenan. Saboda haka shi wannan basarake Aryad din, kashe shi aka yi, wa ya kashe shi? Shine Abraha bin Sabba al-Akram, wannan wanda ya jagoranci rusa ɗakin Kaaba. Wannan fa ana ba mu tarihin sarakuna ne, wani lokaci abubuwan da suka yi a wancan lokaci, in ka zo ka duba sarakunan tarihin wasu sarakunan na ƙasar nan, za ka samu su ma abin da suka yi kenan. Ya sa suka rasa kima, don ba yadda za a yi ka yi zalunci a ce kuma ka samu kima da martaba, ba zai yiwu ba. Wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yakan gwada darasi wa mutane. Yanzu kaman Habasha, Habasha ya sai da akwai a shekara guda an yi sarakuna sun kai biyar, duk mutuwa suke yi. Duk wanda aka naɗa zai mutu, duk wanda aka naɗa ki zai mutu, ba zai daɗe ba zai mutu. Sai dattawa suka haɗu, aka ce dattawan saboda tsaban kidima, aka ce duk wani mai shekara 90 ya yi sama, namiji ko mace, waɗanda dai suke hankaltar abu a gayyato su, duk aka gayyato su. Aka ce su ba da gawara, sarakuna biyar duk sun mutu. Kowa ka zo aka ce ka ga da zuwa naɗa, kai ce a'a, sai ce wane abin cancanta ku naɗa ki? kuma a lokacin su riga sun canfa duk tsananin annada ka ba zai wuce wata uku ba wallahi ko dan sarauta da yake cewa a baki dan dana din fa zai daita aka ce ga mutuwa fa tsere mata zai yi ko zai tsaya ai ba zai tsaya ba musamman ma irin manyan sarautu din nan kuna ganin mutum alarme talauci ya gigita ki amma ana baki matsayin ya dan kwana biyu da menene ba za ka gane ba da Allah ma sarauta su yi hakuri ba fallasa su muke yi ba muna faɗi reality ne reality ne da masu sarauta da masu mulkin siyasa wani in ka gan shi a jeme to bayan wata uku ko watanni shida in aka ce maka shi ne za ka ce kai ba jememen nan ba ne wanda ka sani to da aka tara tsofi suka zo sai suka ce gaskiya su abinda su suke gani suka ce duk waɗannan da suka hau an naɗa su ba bisa ka'ida ba kuma mai yiwuwa su tsakaninsu da Ubangiji zalunci ne ba su hau da kyakkyawan manufa ba to me ya kamata a yi sai aka ce a je a laluma zuriyar tunda daman sarauta haka ne akwai waɗanda suka gada a je a laluma aka je aka laluma sai aka samu wani dattijo aka ce a to ai wannan shi ne ya kamata a ce an naɗa shi yace ai ni ganin ku kawai nake to za ka karɓa yace zai karɓa kuma aka naɗa shi watanni uku suka wuce bai mutu ba wata shida bai mutu ba shekara guda wani lokaci zai kama hanya ya fita shi kaɗansa zai bar fadawansa sai kama hanya ya fita ya je ko gona ko kuma daji yana ganin menene shi kaɗansa yana makin yin abubuwa suka ce su irin wannan sarauta ba su yadda da wannan ba a cikin waɗannan watannin da shekara ɗaya wai kai zalunci ko kai waye ba zai barka ba to sai aka samu wasu sai suka balle suka ce za su yaƙe shi to shi kuma da yanzu ya samu mun talakawa ya yi kira kawai sai talakawa suka taru waɗancan suna can ga waɗannan amma dai an samu fitina a garinsa lokacin kuma musulmi sun je suna ƙarƙashinsa dama annabi ya ce zan tura ku wajen wani basarake a duniya babu basaraken da yake adili kamansa lokacin ma shi bai san musulunci ba nasaranci yake yi to lokacin da musulmi suke wajen shi ne yaƙin ya ɓarke sai ya ce musu to ni abinda nake so ku taimaka min da addu'a amma za mu fita da ku fagen daga nan ci nasara a kan mu daga nan ku san inda dare muku idan kuma mun ci nasara mu sake dawowa gari tare da ku nana Ummu Salma radiyallahu anha tana bada hadisin tace a lokacin hankalinsu a take yake saboda kwana da kwanaki ba sa bacci suna ta addu'a ikon Allah kuma sai Allah ya baki nasara idan Allah ya baki nasara sai yace to shugabannin zalunci yace ba za a bar ku ba dama wani lokaci haka ne ai in mutane suka yi zalunci akwai jagorori a cikinsu to ka gama da su ya kamata a haɗa hadda ƙanana to amma abin barnan za ta yi yawa ƙwarai da gaske saboda shi ma ƙarami da nake ganin su wani matsiyaci ne yana riƙe da abu a zuciyarsa dama ce kawai bai samu ba to Allah ya kyauta na'am idan ka je ana irin wannan tarihi sai ka ji kamar Najeriya yake fasarawa kamar Najeriya yake bayani Allah za mu dace na'am to shi wannan Abraha bin Safa al-Akram ahadu uwalidaihi ɗaya daga cikin jagororin rundunansa a Sana shekara ta kamfi mi'atin wa tis'in wa arba'ina miladiyya shekara ta 549 bayan haihuwan annabi Isa alaihi salam wa nasaba nafsahu hakiman alal yaman a lokacin da ya kafa kansa wato shine jagoran yaman bada an sarda malik al habasha warda bayan ya aika mu sarkin habasha ya yadda da shi ya gamsu da shi wa abraha hada kun ga abraha wannan wallazi jannada al junuda shine wanda ya hada runduna li hadmil ka'aba domin ya rusa dakin ka'aba shi kuma da Allah ya kaddara karshenta shi ya zalunci wani da Allah ya kaddara ƙarshen kwanakinsa da ƙarshen mulkinsa sai yace dakin kaba zai rufa. Dama haka ne. Ai, duk waɗannan ku gabannin ƙasa da sarakuna da ainihin gwamnoni da kuke gani, wani za ga yana mulkinsa lafiya lafiya, sai ya ji ya zo kano wani abu, ya shiga wani abu wanda bai kamata a ce ya shiga ba, sai Allah ya guda masa iyakansa. Na'am. Wa urifa huwa wa junuduhu bi asabil fil, shine wanda aka san shi da rundunansa da asabul fil, kamar yadda alqur'ani ya ambata. Wa kad ahlakahu Allahu ba'da audatihi ila sana'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da shi bayan ya dawo sana'a, aqiba waqa'atil fil, bayan wato an yi waqa'atil fil, wannan yaki na fil din, don a lokacin da aka turo waɗannan shi shugaban ba su kashe shi ba, kwarai da gaske. Ai, da ya zo turo rundunan ya yi ci yana baya, sai bayan sun gama kiliyarin ɗin sannan ya biyo su. To, wannan rundunan da ya turo na farko da za su shiga Makka ɗin su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu da bama ba mai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yasa ma aka kira aikinsu da kaidi, illan kaidi shine baya tsayawa kawai akan wanda aka tinkara za a yi masa mugunta, yakan kafi har wanda ya shirya muguntan, shine kaidi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, to wannan rundunan da suka zo da giwayen, aka ce waɗansu giwayen ma haka suka zo suka yi ta yawo, domin saboda rudewa suka yi, don akwai giwayen da Allah bai kashe su ba a wajen, amma an kashe masu giwaye. Shine alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dun ba su giwayen ba, giwa mai ta yi, ta giwa ba ta yi laifi ba, bi ashabil fil yace. Kuma alam yaj'al kaidahum, hum din nan adamir yaudu ala man, ala rijalihim. Na'am. To, su ma Qur'ani ya ba mu labarin su. To, lokacin da shi abun nan din an ce shi Abraha, an ce kuraje ne suka kama shi, kazuwa, kazuwa ne suka ki warkewa, kazuwa sai ta ki warkewa. An san kazuwa ko? Dattawa sun san kazuwa, amma yara ba san kazuwa ba. Kazuwa da dadin susa, amma ko ba za ka iya bacci ba. Saboda kana sosawa za ka rinda jin daɗi, in kana sosawa kana jin daɗi, yana daɗa kwalɓewa, yana daɗa kwaɓewa, sai bayan ka daga hannunka iska na kaɗawa wannan ɗan ruwan nan, amma sai ka ji raɗaɗinsa. Kazuwa kuma ko ina yake fitowa mutum, in ba a yi sa'a ba ma wani sai ya rinka ihu, ka yi wanka da ruwan zafi ne, ka yi da ruwan sanyi ne, da menene za ka yi ba zai yi ba. To, irin waɗannan ne ƙuraje suka fito jikinsu kai ta girma. To, ƙarshe haka kawai ya mutu a wulaƙance shi Abraha. Saboda haka zalunci da danniya ba su da kyau. Fakallafahu alal Yemen, amma wanda ya ci gaba da shugabancinsa a can ƙasan Yemen, wato ibnuhu ɗansa Yaksum, thumma al-ibnu thani, sannan sai ɗansa na biyu wanda ake kiransa Masruq, wa kana, kuma waɗannan guda biyu sun kasance fi ma yuqalu karran min abihima, shi fa da ya jagorance tinkari rusa ɗakin Kaaba, to ƴaƴansa da suka biyo bayansa ma sun fi shi shar. Ana samun haka, ai, ko sarakuna galabin tarihinsu, sai ga wani uban ya zo salun alum, amma wanda zai gaje shi sai ya samu wani matsiyacin ɗa, shi zai gaje shi. Wani kuma za ka samu uban ne ya yi zalunci, ɗan shi ne zai zo kuma daga baya ya daidaita, duk ana samu. Wa akbasu sira minhu, kuma su ɗin nan tarihinsu ya fi muni daga ubansu, fi iltihadi ahlil Yemen, wajen takurawa mutanen Yemen, wa qahrihim, da ainihin tilastasu wa izlalihim daulatantasu. Wannan fa duk an yi ne kafin musulunci, musulunci bai yadda da wannan tsari ba. Amma ahalul Yemen, amma kun ga mutanen Yemen da aka yi ta joƙa abin da shugabancin na a kansu, fa innahum ba'da waqatil fil, domin bayan an yi yakin na giwaye da Allah ya turo, istanjadu bil furqi, sai suka koma wajen Farisawa. Daman a duniya masu mulki aka ce guda uku ne. Na farko Farisawa headquarters su kasan Iran, domin sun mamaye Iraki har Yemen, sun mamaye, sun yi mulki direct, sun yi indirect. Sannan kuma ta ainihin Rumawa, Rumawa ma da suka yi mulki mafiya yawan su Turawa ne, su ma sun mamaye kasashen Larabawa. Sannan kuma sai Habasha, su ma haka suka yi ta karewa. Yanzu ka zo kana bada wannan, duk kana bada labari ne, Habasha ko a kasan ma yanzu mulkin su babu. Sarkin Habasha na wancan tsarin, na riga an wuce wancan tsarin, wani tsari ne daban. Kamar yadda mu ma a nan tarihi zaka ga wani lokaci gida ana tafiya tarantaran, sai ka ga an samu waɗansu sun shigo, zai ga gida za a ce akwai sarautar Katsinawa, akwai na Filani, akwai na Hausawa, akwai na Mallawa, akwai na suwane ne, kuma gida guda ɗaya. Saboda wata ƙofa ta buɗe, mutane da yawa sun shigo ciki. Na'am. To sai suka koma hannun Farisawa, wa qamu bi muqawamatil Habasha, sai suka tsaya suka yaƙi wato sarautar Habasha, hatta ajalauhum anil bilad, har sai suka kori Habashawa daga ƙasar su gaba daya. Wa nalul istiqlala, suka samu ƙwarya, ƙwaryan ƴanci fi sana a shekara ta 1575, shekara ta 575 wato miladiyya, bi qiyadati ma'di yakrib, wato haifisi yazin alhimyari, kun ga jagoranci ya koma hannun Larabawa, ƙabilan Himya. Wa takazuhu malikan lahum, suka riki wannan mutumi ma'adi Yakrib saifi ibn zi yazin alhimyari. Wa kana ma'adi Yakrib afqa ma'ahu jam'an min alhabasha, sai dai ki wannan basarake ya rage waɗansu Habashawa kaɗan, yaqdimunahu, suna masa hidima, wato sun zama bayi. Wa yamshuna fi rikabihi, suna tafiya a cikin tawagarsa. Faqtaluhu zata yawmin, wata rana kuwa da suka samu dama shikenan sai suka kashe. Abinda zai baka takaici a irin yanzu, za ga manyan mutane, manyan mutane, sai ga mutum yana da gida fankacece gida, mai masa abinci shi musulmi ne, mai yiwuwa babansa ba malami ne ko lema, amma mai masa abinci ba musulmi ba ne, mai gyara masa gado, mai kare masa ɗaki ba musulmi ba ne. Manyanmu da yawa haka suke, ko ba daidai ba ne? Ba daidai ba ne, saboda ba tsarin musulunci ba ne. Wallahi in kuna son ku kashe wannan ɗin ta wajen wancan wanda ba musulmin ba, an bi za a yi wani abu a bashi ku ba a kashe shi, ba a san ma me ya kashe shi ba. Wannan yana faɗan manyanmu ne na nan, ba sai an je wani waje ba. To in saƙo ya kai muku, ku ji tsoron Allah. Yauwa, don kuka je lahira, kun ga da manyan nan mala'iku za su casa ku, daman laifuffukanku iri daban-daban ne. Asali ba san talaka da laifi ba, ba san talaka da laifi ba, don talaucin da nake fama da shi ma ya ishe ka, ko da yake banda talakan yanzu, wani talakan matsiyaci ne, ba ƙaramin matsiyaci ba. Don wanin a yadda yake cikin talauci yake tsiya, wallahi da zai samu kuɗi ba, to tsiyan ninkuwa za ta yi, ninkuwa za ta yi. Amma babban abin takaici ne na ce wanda ba musulmi ba shi ne ya san sirrinka, shi yake maka abinci, shi yake gyara maka gado, maka zo ka kwana da iyalinka, kuma wani ƙato shi zai zo gyara maka gado? Ko da yake wani ya ce wai a'a, wai saboda idan wata ne mai ɗan gyaran gado, to wata rana za ta iya zamowa kishiya matan, ke sa su ma matan manyan sun yadda ƙarti su rinka gyara musu gado. To ita matan me ya aikinta? Dun ba mamaki ma sai a samu, to ganarin ma mai take yi, wani girman kai ne zai sa ta ce ba za ta gyara gado mijinta ba? In ka bincika sai ka samu, fa ba mamaki ubanta wani ladanin ƙauye ne. To me ne girman kai? A'a, Allah ya kyauta. Na'am. saboda haka tunda ya bar wannan su a ciki kuma sun riga sun san sirrin komai kawai sai suka kashe shi suka masa kisan gilla wa bi mautihi inqata al-malik al-mulku an bayti ziyadina da mutuwarsa shikenan sai mulki ya kare a gidan wa sarat al-yaman musta'mara sai kasan yaman ta koma mamaya farisiyya farisawa sun mamaye ta ta ta'aqabu alaiha gulatu min al-kur wato suna bibiya sarakuna da kasan farisa wa kana awwaluhu na farkon su shine waha abin nan wahara thumma al-marzaban bin wahara thumma ibnuhu at-tinajan thumma qatarun bin tinajan thumma bazan wa kana akhiru ulati al-qurti ko akhira shine na karshe fa innahu itanaka al-islam saboda shi bazan ya karbi musulunci sana a shekara ta 628 shekara ta wato 628 wa bi islamihi intaha nuqudu farid ala bilad al-yaman saboda haka da musuluntar sa ne aka samu karshen mamayan farisawa a kasan yaman an ce wannan shi da ya karbi addinin musulunci zamanin Umar dan Khattab ne sai ce a kyale shi kuma ya bashi dama lokacin da ya zo aikin haji ya zo ya aikin haji ya zo yana tawafi yana tawafi yana ta tafiya kawai sai ya ga ba a budawa aka ce masa ai nan ba a budawa yana tawafi yana taka kafarsa kun san tawafi haka yake kai kana girmama wani da abin nan ya tattaka kafarsa wajen tawafi sai ya juya sai ya ga wani jibgege ne ma a kansa ya masa turanci shi wancan ba ya cin turanci idan ɗan Sri Lanka ne ko ɗan Turkiya kasan su kuma sun cika faɗa zai taka ka sai ka kalle shi sai wani ɓatare ya kalle ka kai ka san ya maka naushi da ya za kwanta a wajen to haka kawai za ka haƙura haƙurin dole shi ya sa ta wannan ɓangare yana koya mana ma mu rinƙa danne zuciya mu'amalarmu da junanmu inda a Najeriya ne wani ka taka shi sai ce wallahi kake kama zai yi saboda taka shi da kai amma wajen dawafi ko wajen sa'ayi tattaka mutum za a yi to za ka je da rawani ne ko za ka je da rikifa ko za ka je da uniform ɗinka sai kana yi ma da uniform shi wani yana ta addu'arsa ma shi hankalinsa ma bai je jikin uniform ɗinka ba sai dai kawai shugabannin ƙasashe da ake musu alfarma za a je a tattare a ba da dama shi yasa za ka so sun je sun yi ɗawafinsu cikin minti 5 ko minti 10 dalilin da yasa wasu suke fitowa a sace kenan sai dai doka ce ta duniya duk shugaban ƙasan da ya je wata ƙasa to ba zai ɓadda kama ba saboda koda wani abu zai same shi amma shugabannin da su ba ruwansu mutum zai ɓadda kama ya fito domin ba da haka ba zai san asalin halin da mutane suke ciki ba gaskiya wani ya ce ai shugabannin Najeriya suna can ba su san halin da mutane suke ciki ba na ce ƙarya ne kafin ya hauda a ina yake in ka bincika sai ka samu kawuna yansa nawa suka mutu da talauci bai sani ba ne a daɗin to da ya hau kuma sai aka samu canji kai dai kawai Najeriya ne ta fi ƙarfinsu da yake kuma da dama daga cikinsu suna hawa ne ba da kyakkyawan niyyar su gyara ba shi ma wanda yake ya hau da kyakkyawan niyyar ya yi gyara ƙarfi ya wayi gari yaudara ne saboda yanzu ya bar duniya shi ya sa malaman musulunci ba sa magana a kan mulkinsa kwarai da gaske amma abu bai yi kyau ba Allah ya kyauta na'am to anan ya ce unzur fi tafsili zali inda duk waɗannan bayanan fa da muke yi an ɗauko ne daga cikin manya-manyan littafai al-yaman abar tarikh a waɗannan shafuka wa gairuha wa tarikhu arzil qur'an ila nihayatil kitab wa tarikhul arab qabla al-islam wa fi ta'yin as-sinin wa tafsili ba'd al-hawadith ikhtilafun kabirun bayna al-masadir at-tarikhiyya kunga wannan tarihi ne abinda ayan qur'ani ta ambata shine ba a musulsa abinda ingantaccen hadisi ya ambata shine ba a musulsa amma ba haka ba duk tarihi da labari ana yi musulsa shi yasa ake samun sabani wajen ba da tarihi. Yanzu in aka zo za a yi bayanin tarihi yadda aka kafa garin Nazari, in ka dauko tarihin ka kasa shi gida 100 sai ka samu 80 duk akwai ƙarya a ciki. Ko ba garin Nazari bane, kowane gari duk sai an haɗa da ƙarya a cikin labaran, kowane gari ne. Amma in ayin Qur'ani ta ce kaza, to kaza din ne. Idan hadisi inda ta ce kaza, kaza din ne. Amma bayan nan duk wani wai kunnin da ya girmi kaka yana iya ƙarya. Shi ne abinda malaka ke faɗa mana kenan. Da dai tarihi kan an kawo taram-taram, amma abinda Qur'ani ya tabbatar shi za mu tabbatar. Wa kad qala ba'd al-kuttabi an hadhihi at-tafasil, wadansu suka ce in hadha illa asatirul awwalin. Ko suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne, shi dama an akan faɗa a matsayin shimfiɗa ne. Al-mulku bil hira, to mun gama da Yemen, mun gama da ainihin wato Sham, sai kuma ina? Oke, akwai Sham a gaba, sai al-hira, sannan sai Sham, sai Hijazi, shi ne wajen Makka da Madina, sai sauran yan ƙanana, sai kuma mu shiga maganan addinai, tarihin addinai, abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.